الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkanmu dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 18 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 9 ga watan 3 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata. Na'am. To, bayani ya gabata akan ma'anar wannan addu'a a darasi na jiya. Ina fatan kuma ka halarta. Hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'a ta fita daga gida, wanda hadisin na cikin Sunan Abi Dawud da Sunan Nasa'i, wanda Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin littafinsa Jami'u Sahihil Azkar. Sannan haka almajirinsa Abu Usama shine Salim Ibn Eid Al-Hiladi ya inganta shi a cikin littafinsa Nailul Awqar fi takhrij ahadith kitab al-adhkar, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai fita daga gida yakan ce bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw ughalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw ughlama aw ajhala aw yujhala alayya. Yakan ce bismillah, wato ina fita da sunan Allah, tawakkaltu ala Allah, ga Allah na dogara ba ga wani ba, ma'ana ya isar mun game da duk abin da na sa gaba, wanda nake nihin samu ba wanda zai sadar da ni da shi face Ubangiji na, duk abin da wato nake tsoro babu wanda zai bani tsaro da kariya game da shi face Ubangiji na, shine ma'anar tawakkali. Kamai kama Ubangiji subhanahu wa ta'ala lamarinka gaba daya, duk wani alkhairi da kake fatan ka samu to kai kwadayin shi wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk wani abu da kake tsoro kake kyama to ka nemi tsaro da kariya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine yake cewa bismillah tawakkaltu ala Allah, sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika, ya Ubangiji na lalle ni ina neman tsari da kariya taka, an abilla wato da naka kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya a karan kaina, au uballa ko kuma a kautar da ni, domin bacewa daman sababi biye ne, in ma mutum a karan kansa ya kauce ma tafarki na gaskiya ko kuma wani ya kautar da shi a samu wani shaytani na mutum ko aljan. Shine yace Allahumma inni a'udhu bika, ya Ubangiji na lalle ni ina neman tsari da kai, an abilla da zan kauce ma tafarki na gaskiya a karan kaina, au uballa ko kuma a kautar da ni, au azilla ko kuma da zan zame daga tafarki wanda yake madaidaici. An gane ko au azilla shine da zan zame in yi talallabiya kenan, in karkace in yi dama ko in yi hago, au uzalla ko kuma a zamar da ni, aw azlima ko kuma da zan zalunci wani aw uzlama ko kuma a zalunce ni aw ajhala ko na jahilci kimar wani da darajarsa nayi masa wauta aw yujhala alayya ko kuma ni a jahilci darajata da kima ta a yi wauta wannan addu'a ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai daga cikin addu'o'in da yake yi idan zai fita daga gida tare da cewa nau'i na biyu shine bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah manzon Allah yace duk wanda yayi wannan addu'a idan zai fita daga gida ubangiji subhanahu wata'ala yakan bashi tsaro da kariya game da dukkan wani sharri da mugunta na mutum da aljihad an gane ko manzon Allah yace duk wanda yayi wannan addu'a za a isar masa da duk abin da yake duk abin da yasa gaba manzon Allah yake cewa kufiya wa wukiya wa hudiya za a isar masa duk abin da yasa gaba abin da yake nihin samu na alkhairi Allah zai hada shi da shi abin da yake tsoro na sharri da mugunta Allah zai bashi tsaro da kariya shine yace wa wukiya za a bashi tsaro da kariya wa hudiya kuma za a shirye da shi zuwa tafarki madaidaici manzon Allah yace in har shaytani ya hadu da wani dan uwansa shaytani zai fada sai ya ce ina kai ina mutumin da aka bashi tsaro da kariya aka shirye da shi dole ne shaytani sai ya kauce masa na'am
sallan kamar mutum ne yin karin du'a da istighfar to ne ka ce mai ga hadisi yace yayi mu ai ba ma aiki ne wannan hadisi
to kuma wannan ma bai ma kamata ba ka biya masa mutumin da zai ce baya aiki da irin wannan hadisi yaya abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce baya aiki da shi kenan wannan ka tsaya ma kana tattaunawa da shi ba ta lokaci ne jahili ne da kiki ne in ma tattaunawa za a yi ayi jayayya sai wanda yake mai fahimta kuma in an tabbata shi ma jayayya shi ta neman gane gaskiya ce na'am wani misali mace ce ce ta tila sama mijinta ta takura masa cewa dole sai ya sake ta kuma ya ce ya sake ta shin saki ya tabbata kwarai da gaske an gane ko idan ta matsa maka cewa ka sake ta in ka sake ta saki ya sako maganar cewa ita ta matsa mu wannan bata mata so ba saki a hannunka yake an gane ko duk lokacin da kace ka sake ta wannan ta sako in ta matsa maka fita ka bar mata gida ko kuma in ta matsa maka sai ka ce je ki na waiwaye ki ko kuma ya hakuri ba yanzu ba to dan haka kasancewar shi saki in dai mutun ya riga ya furta ko ya rubuta takarda in dai ba tilasa shi ba aka yi wanda kwa zai tilasa ka shine akan zalunci kamar misali shugaba ya tilasa ka misali alkali ya tilasa ka dole sai ka sake ta ko wani haka kawai da karfin tsiya ya zo ya tirsasa ka cewa dole sai ka sake ta to sakin wanda aka tilasa shi akan zalunci cewa ya saki matar shi in ya saki bata saku ba an gane ko amma haka kasancewar ka ce ita ta tilasa ka wannan maganar ita ta tilasa ka ma bata mata so ba tunda bata yi sabata tilasa ka sai dai in kai ka sa kanka in ka ce ka sake ta ta saku sai dai in ba laifin tsaye babu na zaune ta tambayi miji saki wannan to Allah ya haramta mata bijin kanshin aljanna abubuwar kiyama tun macen da ta tambayi mijinta saki ba tare da wani laifi ba abin bai kai ba ya kawo a nemi saki ta nemi saki to wannan Allah zai haramta mata jin kanshin gidan aljanna kuma ubangiji subhanahu wata'ala na fushi da ita na'am
alam wata wata sunna ce na jahilta wanda wani bawan Allah yake faɗi ta abun hawa
eh kamar haka
kamar da aka yi magana akan maslaha ta biye akan maslahar al'umma a irin tsari na gari kenan kamar hoto goyon kuma da za a yi to wani bawan Allah ne in muka ce mishi kar a yi goyon uku saboda hukuma tana wata da irin wannan kuma muna ganin kamar maslaha ne na al'umma ne yake ce mana goyon uku wai sunna kenan da eh muka ce mushi to ba mu dalilin da goyon kuma abun hawa ya zama sunna yace wani wannan san Allah
kwarai akwai hadisi na kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki mutum biyu da ya dora shi gaba dan wannan abdu wannan Ja'far ibn Abi Talib manzo Allah ya dora mutum biyu yara biyu daya gaban sa daya baya goye shi amma goyen mutum uku akan abun hawa ba sunna bane ba abinda zaka dauke shi a matsayin halak kuma matukar babu doka idan hukuma ta sanya doka cewa kada a yi goyen uku akan babur to baya halatta ai dole ne ai biyayya an gane ku saboda anan shugaba yayi umarni ko kuma mu ce yayi hani dangane da abinda babu saba ma Allah babu saba ma manzansa a duk lokacin da shugabanni suka zo da wasu dokoki da wasu hukunce-hukunce na tsarin tafiyar da al'umma a ƙarƙashin waɗannan dokoki da hukunce-hukunce babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to dole ne a yi musu biyayya idan aka musu biyayya ba kowa aka ma biyayya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya to ubangijin da ya turo shi shine aka ma biyayya dan haka duk wanda ya saba ma shugaba akan wata doka wanda babu saba ma Allah babu saba ma manzansa ya tabbatar da cewa wannan sabawa da ya ma shugaba bata takaita ba akan shi ta isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ta isa ga ubangijin da ya turo shi dan haka goyen uku wannan baya dacewa haramun ne tunda doka ce kuma wanda babu saba ma Allah babu saba ma manzansa a ciki duk abin da ya zo na tsarin dokoki in dai babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to wajibi ne mutum ya bi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siya fa in umira bi ma'siya fala sam'a wa la ta'a ibnu umar Allah ya karama sai ya shi rawaito wannan hadisi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada na kan mutum musulmi ji da bi ga duk wanda yake shugabantar shi manzo Allah yace fi ma ahabba wa kariha a cikin abin da mutum yake so ko yake ki sawa'an wannan doka ta yi daidai da kai kana son ta ko kuma bata yi daidai da kai ba baka son ta kana kyamarta in dai babu saba ma Allah babu saba ma manzansa dole ne kai shine manzo Allah yace malami umar bi masiya matukar ba a umarce shi ba game da saba ma Allah sai ce fa in umira bi ma'siya idan aka umarci mutum da wani abu wanda karkashin abun akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fala sam'a wala ta'a ba maganar shi ba maganar bi an gane ko dan haka wancan hadisi da ya kafa hujja da shi na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi goyen uku akan raƙuminsa wannan ba yana nuna goyen uku sunna ne abinda yake nunawa halak ne an gane ko halak ne ba laifi bane shi ma kuma akwai lokacin da zai iya zama haramu in ya zamanto za ku takura ma dabba haramu ne ku uku ku haukanta da dabba da duk wani mai rai in zaka dora masa aiki sai dai ka dora masa gurgurdan ikon shi ka dora masa abinda ya wuce karfinsa ka wahantar da shi wannan haramu ne kenan ko da dabbar ce in dai mutum uku sun bi karfinta to baya halatta a yi mata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato hadisi na Abu Huraira na Aisha Allah ya ƙara mata yadda wanda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa man zalama qida shibrin min al-ard uwikahu min sab'i ardi manzon Allah yake cewa duk wanda yayi zalunci na ƙasa gurgurdan dani daya gona ko kare ko abin da yake kama da haka manzon Allah yace uwikahu min sab'i ardi wato za a yi masa dan wuya na kasan bakwai a ranar kiyama lafazin buwika an turo shi ne daga abbauk idan aka ce abbauk wato shine dan wuya kenan wani maratayi da ake kayan ado ne aslan to anan kasa tun daga doren kasa har zuwa kasan bakwai daidai inda ya zalunta za a yi masa dan wuya kenan maratayi na wuya a cikin yini wanda yake na alkiyama to dan haka mun karanta hadisai da dama waɗanda suka zo waɗanda suke bayani akan zalunci na ƙasa babban laifi ne. Dan haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin su wanda yake nuna harancin mutum ya zalunci wani abu na ƙasa ko mun kankantar shi. An gane ku, dan haka manzon Allah anan ya nuna cewa gwalgwadon ɗani ɗaya na ƙasa idan mutum ya yi zalunci. An gane ko, me ake nuni da ƙasa a nan kamar gona ko gida da sauransu. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duwikahu min sab'i ardina, za a ranar kiyama za a yi masa ɗan wuya wato na ƙasan bakwai. To shine kamar yadda hadisai suka nuna abu na farko da za a aikata game da shi hukumar da za a masa a ranar kiyama, za a sanya ƙasa ta juye da shi gaba ɗaya sai ya yi nutso ya kai ƙarƙashin ƙasa ta bakwai. Sannan wani hadisin ya nuna ƙasar iya gwalgwadon inda ya yi zalunta za a kallafa masa dole sai ya tune ta. A wannan yi ne ku ba maganar diga ko fantariya ko helo, zai tona ƙasar wannan tun daga duranta har izuwa ƙasan bakwai sai ya tono. Idan ya tono wannan ƙasa gaba ɗaya kamar yadda wani hadisi ya nuna, kuma za a rataya masa, za a tilasa masa ya ɗauke ta ya rataya ta a wuyansa sai ya kai ta wurin da za a yi taron kiyama. Sannan in an je can kuma zai ci gaba da tsayuwa da wannan ƙasa a wuyansa, tsayuwar da ta kai gwalgwadon shekara 50,000 wal'iyazu billahi. Domin zalunci na ƙasa haɗari ne wanda yake mai girma mutum ya yi zalunci daidai da ɗani ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna. Don a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ko da ma bai kai ɗani ɗaya ba, domin me yake cewa man akhadha min al-ardi shay'an bighairi haqqihi khusiba bihi yawm al-qiyamati ila sab'i ardi. Manzon Allah ya ce duk wanda ya riki wani abu na ƙasa, an gane ku, shay'an anan na kira ce fi siyaki shar, sai ya ce bi gairi haƙƙihi ba tare da haƙƙinsa ba, ma'ana bai cancanta ba ya yi zalunci a kan haka. Manzon Allah ya ce za a juyar da ƙasa da shi a ranar kiyama sai ya nutse ya kai ƙasan bakwai. Wanda bayani ya gabata hadisi ne sahihi kamar yadda yana cikin sahihul bukhari. To don haka wannan yana nuna mana wato zalunci haɗari wannan guba ne, kuma musamman zalunci wanda yake na ƙasa. Saboda malamai suka ce hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya sa cewa azabar zalunci na ƙasa azaba ce mai girma, saboda abu ne wanda yake mai kwashe lokaci wanda yake mai tsawo. Za ka iya zaluntar mutum ka karɓe masa gona ko ka ci masa iyaka ko ka badda masa filinsa ko gida ka zalunce shi, wannan kana iya mallaka shi a rayuwarka ka gama ƴaƴanka su mallaka jikokinka, yakan iya yiwuwa wannan abin da ka zalunta ya dure har zuwa kiyama. To don haka azabar duk wanda ya yi zalunci na ƙasa, to azabar shi take da girma a ranar kiyama. To akan haka muka yi bayani na kan cewa shi zalunci kala uku ne, kamar yadda hadisi ne ingantacce yana cikin musnad na Abu Dawud ad-Dayalisi, haka nan a cikin wato wannan Kilyatul Awliya na Abu Nu'aym al-Asbahani, wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafinsa shine As-Silsila As-Sahiha. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa az-zulmu thalathatun, zalunci wato kana uku ne. Manzon Allah yace fa zulmu la yatrukuhu Allah, akwai zaluncin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya bari a ranar kiyama, wa zulmu yaghfir, akwai kuma zaluncin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gafarta ma bawarsa, wa zulmu la yaghfir, akwai kuma zaluncin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya gafarta ma bawa idan ya same shi da wannan zalunci bai tuba ba. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu abun a dunkule, sai ya ce fa amma zulmu alladhi la yaghfiru Allah, ku san da cewa zaluncin da Ubangiji subhanahu wata'ala baya gafarta shi wato shine ashirk, wato hada hutar Allah da wani. An gane ku? Duk wanda ya mutu halin yana mushriki, to wannan ya samu Ubangiji subhanahu wata'ala da wani zalunci, zalunci mai girma wanda kuma Allah ba zai yafe masa ba. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, da fadarsa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ubangiji ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, lalle Ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani. Duk wanda ya mutu yana shirka, to Allah ba zai gafarta masa ba. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, duk abin da ke koma bayan shirka Allah yana gafara ga wanda ya so ya ga dama daga cikin bayansa. Haka kuma yace innahu man yushrik billahi, lalle yanda al'amarin yake, duk wanda ya hada bautar Allah da wani kuma ya mutu akan haka, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, tabbas Allah ya haramta masa gidan aljanna. Wa ma'awahu an-nar, wuta ita ce makomarsa. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, mushrikai ba su da wasu mataimaka a gobe kiyama waɗanda za su hana Allah ya azabtar da su. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa amma dhulmu alladhi la yaghfir, sai yace fa shirk la yaghfiruhu Allah, yace shirka ita ce zaluncin da Ubangiji subhanahu wata'ala baya gafarta ma bawa idan ya mutu bai tuba ba. Sai yace wa amma dhulmu alladhi yaghfir, kusan da cewa zaluncin da Allah yake gafarta ma bawa, wanda bawan in ya same shi da wannan zalunci koda bai tuba ba, shine yace fa dhulmu al-abdi fi ma bainahu wa bain rabbi, zalincin da bawa yake tsakanin shi da Ubangijinsa, na dokoki da Allah yake dora ma bayansa, na ayi kaza ko a daina kaza, idan ka ki yin abin da Allah ya ce ayi, wannan ka zalunci kanka, idan ka aikata abin da Allah ya ce kar ayi, wannan ka zalunci kanka, wannan kuma laifi ne tsakaninka da Ubangijinka. In ka tuba anan kana cikin kaidi na rayuwa, ka kyautata tuba, Allah zai karbi tubanka. Idan mutum ya mutu bai tuba ba, to wannan lamarin shi na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in ya ga dama ya gafarta masa, in ya ga dama ya azabtar da shi gurgudan laifinsa. Sai ya ce wa amma dhulmul ladhi la yutrak, ko kuma wa amma dhulmul ladhi la yatrukhu Allah, kusan da cewa zaluncin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya bari. An gane ku? Bai ya bari, sai ya fitar ma mai haƙƙi haƙƙinsa, ya ce fa dhulmul ibadi, wato zalin zaluntar bayi, ka zalunci mutum in ma a jininsa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa ko a iyalinsa, idan ka ci haƙƙin wani, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya bari. Duk wani mai haƙƙi Allah sai ya bashi haƙƙin shi a ranar kiyama. Shine manzon Allah ya ce ya fatassullahu ba'dahum min ba'd, Ubangiji ta'ala zai yi kisasi, zai yi sakayya junansu da juna. Don haka kasancewar wannan zaluntar gona ko gida, mutum ya yi daidai da ɗani ɗaya ko sama da haka, wannan zalunci ne wanda Allah baya bari a ranar kiyama. Duk wani mai haƙƙi sai Allah ya bashi haƙƙin shi. Don haka hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada lishatil jarha'i min ashatil qarna. Manzon Allah ya ce na rantse da Ubangijin da ya halicce ni, ya ce lalle ne ku tabbata za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su a ranar kiyama. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal kiyama, lalle ne za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su a ranar kiyama. Manzon Allah ya ce hatta yuqada lishatil jarha'i min ashatil qarna, ya ce dabba wadda take mara ƙaho sai an yi sakayya tsakaninta da dabba mai ƙaho wadda ta tunguje ta a nan duniya. Misali akuya tana da ƙaho ta tunguji tinkiya, to a ranar kiyama wannan tinkiya za a yi mata ƙaho ta rama tunguzan da aka mata. Don haka zalunci tsakanin bayi junansu da juna, wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya bari. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya san akwai wani haƙƙi na ɗan uwan shi akan shi ya zalunce shi, manzo Allah ya ce yayi maza, wato ya nemi wato ya yafe masa wannan haƙƙi ko ya biya shi haƙƙin shi kafin yinin da babu dinari ko dirhami yazo shine yinin alkiyama. Wannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana irin yanda Allah zai yi sakayya a ranar kiyama game da zaluncin da bayi junan su yake zaluntar juna. In ka zalunci mutum, ladan ka za a dauka a biya shi. In ba ka da ladan da za a biya shi, to zunubin sa za a dauko a baka, a lamta maka. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, kun san wane ne wato matsiyaci daga cikin al'ummata? Suka ce, matsiyaci ya Rasulullahi shine mutumin da ba shi da dirhami ko dinari, ma'ana ba shi da dala ko tanga. Manzo Allah ya ce, a'a, matsiyaci daga cikin al'ummata shine wanda zai zo a ranar kiyama da sallah da azumi da zakka da sauran ibadu. Amma zai zo ya zalunci wani, ya ci dukiyar wani, ya zubar da jinin wani. Manzo Allah ya ce, sai a dau daga cikin ladan shi a ringa biyan jama'a, a ringa biyan jama'a. Idan ladan shi ya kare, kafin a yi da biyan abin da yake kan shi na hakukuwan jama'a, manzo Allah ya ce, ukhizat min khawayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Manzo Allah ya ce, sai a dauko zunuban su, sai a yi talabta masa, a yi talabta masa, a ƙarshe kuma sai a jefa shi wuta, tunda ba shi da wani lada da ya rage balantana a je a auna masa. Don haka wannan abu ne wanda yake mai hatarin gaske, wanda mutane a yau sun maida shi sana'a, sun maida shi sana'a. Wasu za su je su yi takaddun banza su sayar da karen mutum, wasu kwa don rashin tsoron Allah sun san karen nan ba na mutum bane ba, sun san na zalunci ne, sai mutum ya zama dillali, a ba shi dillalanci ya je ya saida. In wace rigima za a yi, a yi shi dai a ba shi lada. Da su waɗanda suke yin takaddun banzar sun san wannan fili an riga an sayar da shi na wani ne, sai a zo a sake wata takarda ta banza a sayar ma wani. Don haka duk mai irin wannan, wallahi Allah ya zare albarka daga cikin rayuwarsa. Duk abin da zai samu, wannan hisabi ne yake ƙara lauta ma kansa, azaba ce a ranar kiyama. Kuma duk abin da zai tara komin yawan shi, ba zai amfana da shi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai jarrabe shi da wani bala'i, ba yanda za a iya kai labari. Yau za mu tashi kenan babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللقب ما لم الله يجي كنسا كي فدا وانن بابي ني وانن كي بياني غمدا واتو حكنچه حكنچن مي سنتوا اذا حكى شي لقب كافن كن اكي متى فتحا ala wazni fu'ala. An gane ku? Duk abin da yazo na suna ala wazni fu'ala, kamar yanda aka ce luqafa, to ma'anarsa shine ismul fa'il. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wailul likulli humazatin lumaza, da humaza da lumaza ala wazni fu'ala. An gane ku? In suna yazo kenan akan wannan awu, ma'anarsa shine ma'anar ismul fa'il. Idan aka ce luqafa, kafun kin kenan aka yi masa fataha mai tsuntuwa kenan. Amma idan aka ma kafun kin sukun aka ce al-luqafa, idan aka ce al-luqafa, wato shine kenan al-malul marqu, ma'ana dukiyar da aka tsunta kenan. In aka ce al-luqafa, kafun kin aka yi mata dauri shine kenan dukiya wadda aka tsunta. Amma in aka ce al-luqata, to mai tsuntuwa kenan. Shine malamin yace babu luqafa, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wato mai tsuntuwa. Idan aka ce al-luqafa a shar'anci, kamar yanda malamai suka faɗa, suka ce malun ba'i'un min sahibihi yaltaqiduhu ghayru, wato dukiya ce wadda ta tozarta wanda an gane ko ta tuzarta daga mai ita, ma'ana wani ya tsinta, shine ake kira da kenan al-luqba. Malun da'i'un min sahibihi yantaqiduhu ghayru, dukiya wanda ta tuzarta daga mai ita wani ya tsinta, shine ake kira da tsuntuwa kenan. to shine anan malam kenan yazo mana da hadisi na musamman wanda ke bayani akan hukuncenta shine yake cewa al hadithu rabi'u wa tis'una ba'da al mi'atay an zaid ibn khalid al juhani radiyallahu anhu annahu qala su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an luqabati adh-dhahab wal warq faqal a'rifu wika'aha wa ifasaha thumma arifha sana fa in lam tu'raf fastanfikha wa la takun wadi'atan indak fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahr fa addiha ilayhi wa sa'alahu an dhallati al-ibil fa qala ma laka walaha da'aha fa inna ma'aha hiza'aha wa siqa'aha taridu al-ma'a wa ta'kulu ash-shajar hatta yajidaha rabbuha wa sa'alahu an ash-shah فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب واتو وانا حديثين نا ريبيو دا تسئن دا هدو رواية تا زيد بن خالد الجهني الله إقارة ما سيدا كي تيوا أنتم بيمزا الله صلى الله عليه وسلم اللقطة الذهب والوري أغانيكو wato an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da tsuntuwa ta zinare da azurfa ba mu yi fadakarwa ba akwai malamai daga cikin malaman lugha waɗanda suka tafi akan cewa kafun kin ma in aka masa fatha ana nihin wato ita ce dukiya wadda aka tsunta kamar yadda al-Imam al-Asma'i shi akan haka yake idan aka ce al-luqada kafun kin aka yi mata fatha na daukan ma'ana biyu ma'ana ta farko mai tsuntuwa ma'ana ta biyu dukiyar da aka tsunta shine kenan anan yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-luqadati adh-dhahabi wal warq wato dangane da tsuntuwa ta zinari da azurfa wanda zinari da azurfa sune kudaden da ake amfani da su a wancan lokaci kenan a yau kudaden da ake amfani da su na takardu da karafuna an gane ko kenan sun tunda waɗannan kudade da muke amfani da su a yau matsayin zinare da azurfa suke wanda ake amfani da su a wancan lokaci shine yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da tsuntuwa ta zinare da azurfa fa qala sai manzon Allah yace a'rif wika'aha wa ifasaha kai mai tsuntuwa manzon Allah ya ce kai kokarin sanin wika'aha wato shine arzunzumin saritar wa ifasaha wato da ita sarita ko kuma ka ce bakwala haka ake kiranta a Hausa jikar da ake sanya kudi a ciki can suna yin tafata kamar yanda a yanzu ana yin ta tsumma wanda a yanzu ma kuma ana yin tafata wanda in aka yi ta kenan bakin za a sanya wani arzunzumi wanda daga an ja sai a tsuke bakin sai a daure to shi wannan madaurin bakin wanda a Hausa ake kiran shi arzunzumi to a Larabci shine ake kira da alwika sanan al-ifas ita ce kenan jikar da ake zuba kudi a ciki wanda a Hausa ana kiranta sarita wanda ana yi ta fata ana yi ta tsumma da sauransu to shine anan manzon Allah yace duk wanda yayi tsuntuwa ta dinare ko azurfa manzon Allah yace a'rifu wika'aha kai kokarin sanin wato madaurin bakin jikar kenan ka san wani launi ne shin ja ne ko tsanwa ne ko baki ne na tsumma ne ko na fata ne kai kokari ka tantance kenan madaurin bakin jikar abu na biyu shine ifasaha manzon Allah yace ka sani ita jikar ta fata ce ko ta tsumma ce kuma wace kala ce idan kai haka sai ka je ka samu wuri wanda yake amintacce ka je ka adana wannan dukiya bayan ka je ka adana ta manzon Allah yace tsumma arif hasana sannan ka ci gaba da sanar da wannan tsuntuwa da kai tsawon shekara guda an gane ku ka ringa sanar da wannan tsuntuwa sanatan tsawon shekara guda manzo Allah yace fa in lam tu'raf in har wato ba a sani ba wannan tsuntuwa da kai me ita bai hutu ba yayin bayanin cewa na zo da kudi lokaci kaza a wuri kaza manzo Allah yace fastan fiqha yace ka kashe wannan dukiya kai iya abin da kake so in ma ka sarrafa ta a amfanin kanka ko kai kyauta da ita ko kai sadaka taka ne ta rage in dai ta cike shekara me ita bai hutu ba shine manzo Allah yace fastan fiqha ma'ana ka kashe wannan kudade kenan kai iya abin da ka so da su sai yace waltakun wadi'atan indak waltakun wadi'atan indak amma fa ka san da cewa wannan tsuntuwa bayan shekara da ka kashe kudin kai amfani da shi ka san da cewa ta zama ajiya ce a wajenka ajiya kuma wanda ba ta da iyaka ajiya ce a wajenka fa in sha azalibuha yawman min ad-dahr idan me neman wannan dukiya yazo wata rana daga cikin zamani ma'ana ko bayan shekara nawa ne yazo yayi bayani mai gamsarwa yace lokaci kaza akan hanya kaza na zubar da kudade na a cikin jika wanda launin ta ja ne madaurin bakin tsanwa ne kuma adadin kudin da yake ciki kaza ne a wuri kaza a shekara kaza na zubar da kudi a wuri kaza ka tabbata cewa bayanin nan da yi shine mai dukiya manzo Allah yace fa addi ha ilayhi maza ka dau dukiyar shi ka bashi an gane ku ko da bayan shekara dari ne mutun yazo in dai yayi bayani mai gamsarwa to dole a dau dukiyar shi a bashi shari'a ta baka damar ka yi amfani da dukiyar da ka tsinta bayan shekara guda amma kafin shekara haram ne sai yace wa sa'alahu an gawannatil ibil wato sai mai tambayar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da fataccen rakumi fa qala sai manzo Allah yace malaka walaha me ya hada ka da fataccen rakumi a wata riwaya sai da manzo Allah ya fusata me ya hada ka da fataccen rakumi manzo Allah yace da'aha yace rabu da rakumi fa inna ma'aha hiza'aha wato shi rakumi yana da takalminsa tafiya ne nisa rakumi zai iya yi ba tare da ya gaji wanda kalla ne a samu daga cikin dabbobi wata dabba ta yi tafiya irin yadda rakumi yake doguwar tafiya ubangiji ta'ala ya faɗa wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus ubangiji ta'ala yace raqum masu suke daukan nauye-nauyen kuma ana kayan da mutu su dauke ku su dauka yanku su kai ku zuwa garin da a kafar ku ba za ku iya zuwa ba sai da wahala wanda take ta rayuka wahala wanda take mai tsanani to shine manzo Allah yace fa inna ma ahasibaha wato raqumi yana da takalmin sa ma'ana wannan takuna shi tafiya kuma nisan ta zai iya manzo Allah yace wasiqaha kuma raqumi yana tare da salkashi domin cikin sa yakan dauki ruwa mai yawa dan haka raqumi yana daga cikin dabbobin da suke iya kwana da kwanuka ba su sha ruwa ba manzo Allah yace wasiqaha yana tare da salkashi taridul ma'a manzo Allah yace raqumi da kanshi yake gangarawa ya je mashaya ya sha ruwa wata akulul shajar kuma yakan ci wato ganyen itace an gane ko kenan ka rabu da shi taridul ma'a in ya ji kishirwa ya je ya nemi ruwa ya sha wata akulul shajara kuma yana cin wato ganyen itace hatta ya ji da harabuha har me shi ya ganshi ya samu dan haka shi raqumi in ka ganshi yana yawo a cikin daji bai halatta ka kama shi saboda shi raqumi yana da kokarin kare yana da karfin da zai iya kare kanshi dangane da kankanan dabbobi masu fada mutum ko dabba kaga shi raqumi in ba kamar manyan dabbobi na daji kamar irin su zaki da sauransu babu wata karamar dabba da za ta iya ma da raqumi shine sai yace wasa'alahu anisha wato mai tambayar sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wato kankanan dabbobi shine tinkiya ko akuya fa qala sai manzon Allah yace khuzha in kaga irin wannan manzon Allah yace maza ka kama fa inna ma hiya laka manzon Allah yace in ma ta zamanto taka kenan in me ita bai fito ba ka ci gaba da cigiya ba a samu me ita ba kenan ta zama taka kamar yanda a baya yace fastan fikha auli akika ko kuma ta zaman to ta dan uwanka ce shi wanda ya badda kenan in yazo yayi cigiya kenan sai ka meka mishi kayan shi auli dhif ko kuma ya zaman to rabon kirkeci ne ko kuma ka ce kura idan aka ce dhif shine kirkeci wanda galibi malamai sukan ce kura kenan ɗayan biyu ne dai ne daga cikin uku in ma in ka kama in me ita bai fito ba bayan shekara kenan ta zama taka zaka yi amfani da ita ko kuma in me ita ya fito kenan dole in yayi bayani ka dauka ka bashi in kai baka kama ba kaga me ita bai fito ba kenan za ta iya zaman towa gaban naman daji a takaice kenan wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya ce aka mishi dangane da dukiya wadda ta tozarta ma'ana dukiya wadda ta bata kenan aka tsunta kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana mana hukuncin kowace daya daga cikin irin nau'in dukiya sai da ya zana mana kenan kusan kala uku wanda anan bai takaita ba akan wannan kowane kashin daga ciki sai ka dauke shi kai amfani da duk abin da yake kama da shi a yau dan karka kiyasta sai akan zinare da azurfa sira kuri ko tinkiya ko akuya yanzu a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali da zinare da azurfa kaga zinare da azurfa kudade ne dukiya ne dan haka duk kudaden da ake amfani da su a yau to wannan zaka iya idan ka tsunta kina wannan dole ne zaka ci gaba da ajiye waɗannan kudade ka ci gaba da cigiya tsawon shekara ita kuma wannan cigiya ba haka bane ba kawai sai inda kaga damar ka je kai cigiya zaka yi a'a idan mutun yayi tsuntuwa akwai wuraren da ake bukata ya je ya sanar da cewa yayi tsuntuwa tare da cewa in an ce cigiya wanda ya zubda dukiya shine zai bada cigiya shi wanda ya tsunta sanarwa ce yake a farko inda ka tsunci wannan dukiya nan ake bukatar ka ringa kai kawo kana sanarwa na tsunci dukiya a guri kaza kenan wanda ya san tashi ce yazo yayi bayani lokaci zuwa lokaci gurin da ka tsunta ka je kana bayani saboda galibi dabi'a ta mutum idan ya zubar da kuɗi to zai biyo hanyar da ya zubar da su an gane ko wani akalla sai ya sati yana biyo hanyar yana kai kawo sana abu na biyu duk wurare waɗanda suke na taron jama'a kamar misali kofar masallatai da irin kasuwa da sauran wurare na taron jama'a sai ka ringa sanarwa lokaci kaza na tsunci dukiya a wuri kaza wanda ya san tashi ce yazo yayi bayani to irin waɗannan su ne ake sanar da dukiya tare da cewa a yau an samu ci gaba ga hanya ta sanar da tsuntuwa da gaggawa a samu mai ita shine abin da ya shafi gidan radio da talabijin ko abin da ya shafi jarida kenan sai ka je ka ba da sanarwa na tsunci dukiya a lokaci kaza kenan wanda ya san tashi ce kenan ya zo ya yi bayani an tsunci kuɗi a wuri kaza amma wanda ya san nashi ne ya zo ya yi bayani to shine anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana kenan abin da yake ya shafi kudi wannan dole ne mutum ya ci gaba da sanarwa sai an shekara in mai kudin mai hutu ba sannan ya dace ya yi amfani sannan kuma sai ya nuna mana irin tsuntuwar da baya halatta mutum ya tsunta kamar misali raƙumma raƙumi kenan in ka ganshi ba za ka kama ba ka bar shi ya kare ya wuce ya wucen shi mai shi zai ganshi ya kama ko da kanshi ya koma gida to dan haka kenan akan raƙumi sai ka kiyasta sauran dabbobi waɗanda sukan iya kare kansu wanda su ma kuma galibi ba za su rasa ba abin da za su ci da inda za su kai su kawo to waɗannan su ma baya halatta a kama yanzu misali menene za mu iya kiyastawa a yau kamar misali idan ka ga shanu a cikin irin waɗannan wurare baya halatta ka kama ko ja kai da sauransu amma inda za ka ga saniya a cikin sahara kaga wanda za ka iya kama ta me yasa saboda ba wuri bane ba wanda za ta iya rayuwa kuma kasancewar ita saniya ba ta iya daga kai tace ganye daga jikin ic amma da kuma yana da wuyan da zai daga a jikin ic zai ci wanda zai ci ganyen itace kuma ruwa ko mun nisan shi in dai ba nisa bai sosai rakumi zai iya meka kanshi ya wannan ya meka kanshi ya sha to anan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kankanan dabobi ba sa iya kare kansu dangane da dabobi na daji waɗanda suke mabannata kenan dan haka in kaga karamar dabba ita ma wannan ya halatta ka kama ka je ka ajje ka ci gaba da cigiya ko me ita yazo ko kuma a shekara baka samu me ita baka zama taka ko kuma kasancewar in ka bari kenan namun daji shi zai yi gaba da ita to nan ma sai ka kiyasta duk wata dukiya kenan wanda za ta iya tozarta dandana to wannan baya halatta a bata kenan sai a dauka a ci gaba da cigiya to shine anan wato malamai suke cewa ita tsuntuwa kenan kala uku ce farko dai ko kuma mu ce ma kashi hudu kamar yadda wasu malamai suka ce tsuntuwa kala hudu ce farko akwai abinda wato ba a kula da shi dukiya ce wadda take ɗan kadan misali kudi ne ko wani abun amfani ne wanda yake ɗan kadan idan mutum ya zo da in ya diba ya ga babu shi shikenan ya mamanta zuwa jimawa zaka ga ya manta kwata-kwata da wannan abun da ya zo da yanzu misali in kamar kudi ne a yau menene zamu iya kiyastawa zamu iya kiyasta kamar dala 100 zuwa jika guda zuwa jika biyu an gane ko shi ma wannan kenan a maraya ba a kauye ba domin a kauye jika biyu kudi ce kenan dan haka idan ka tsinci irin su dala 100 ko jika guda ko jika biyu to wannan kai tsaye zaka iya mallakar ta ka kashe kai amfani da ita an gane ko in dai abu ne wanda yake dan kadan to wannan kasancewar da zaran mutum ya tsinta wannan yakan iya mallaka amma misali yanzu a cikin jama'a ne ko kuma a wuri ne wanda ka tabbata ga waɗanda suka zo suka zauna a wurin to wannan ko dala 20 ka tsinta abin da ya kamata kenan a barta a yi sanarwa me yasa saboda ana tsammanin za a samu mai ita sannan kashi na biyu an gane ku dalili akan haka shine kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wucewa sai manzon Allah ya ga dabino a ƙasa sai manzon Allah ya dauka sai yake cewa in ba dan kar a je wannan dabino na zakka ne manzon Allah ya ce da na ci kaga tsuntuwa ce ita dabino mi ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci wannan dabino dan kar a je na zakka ne shi kuma zakka ba ta halarta gare shi domin wannan dabino ya zama shubha halaccin sa bai fito fili ba haramcin sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fito fili ba ba ya da sani na zakka ne ba na zakka bane ba ya da sani amma inda ya tabbata ba na zakka bane to da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cinye wannan dan dabino dan haka wannan hadisi shine malamai suka ce dalili akan cewa duk wani abu wanda yake dan kadan wanda tunanin mutum baya biyarsa idan mutum ya tsinta to wannan ya halatta mutum ya yi amfani da shi dan anan idan mutum ya yi da jika daya ko jika biyu zuwa jimawa ya manta amma misali yanzu jika biyar ko jika goma wannan in ka tsinta bayyada cewa ka yi amfani da ita kai tsaye wannan zaka je ka aje ta ka ci gaba da cigiya a inda ake tsammanin samun mai ita kenan har zuwa tsawon shekara in shekara ta cika mai ita bai fito ba to wannan ya halatta kai amfani da ita kenan kashi na biyu shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kenan irin rakumi domin shi yana da karfin da zai kare kansa game da kankanan dabobi wannan dabobi masu fada mutum ko dabba kamar su kenan su kirkeci da sauransu wannan ba sa iya ma rakumi kenan irin wannan tsuntuwa baya halatta mutum ya dauka na uku wanda kuma haramun ne mutum ya dau wannan tsuntuwa sai dai idan yana da nihin sanarwa tsawon wannan iya rayuwarsa ita ce tsuntuwa wanda take ta cikin harami na Makka ko harami na Madina idan mutum ya yi tsuntuwa baya halatta mutum ya dau tsuntuwa sai da nihin sanarwa dindindin, domin ita tsuntuwa ta harami ta sha bamban da tsuntuwa ta ko'ina a duniya. A duk inda kai tsuntuwa a fadin duniya, shari'a ta kayyade maka tsawon shekara ka ci gaba da sanarwa, in an samu mai ita ka bashi, in ba a samu ba kana iya cin wannan dukiya da ka tsunta. Amma tsuntuwa ta harami har abada ba ta zama taka, cigiya za ka ci gaba da yi iya rayuwarka. Kamar yadda hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa harami tsuntuwarsa baya halatta sai ga wanda yake nihin sanarwa har abada. Sannan kashi na hudu kenan su ne waɗannan ƙanƙanan dabobi kenan, kamar tumaki da awaki. Wannan in ka gani ka tabbata wannan batacciyar dabba ce, to wannan mutum yakan iya tsinta. To in ka tsinta, yaya za ka yi da ita? Kaita za ka yi ka daure. Idan ka kaita ka daure, sawa ansani ya ce ko tinki ya ce ko akuya ce, sai ka tsaya ka diba abinci wanda yake tsaka-tsakiya na dabobi, shi za ka ringa saya mata. Sannan kuma sai ka samu takarda ka ringa lissafa iya abinda ka kashe ma wannan dabba. Ran da mai ita ya fito, ka lissafa masa na saya mata abinci na kaza, kenan ya baka iya kudin ka ya dauki dabbar shi. In baya da kudin da zai baka, kenan a je a saida dabbar. In an saida ta, in kudin dabbar ya biya kudin ka, kenan wannan an juje. Idan ku bai biya ba, kenan za ka biyo shi ciku. An gane ku? Da a yi ci gaba, da a nan waccan tsohuwar kara ana ce mata gidan kemo, wanda in an ga dabba tana yawo a cikin gari, kama ta ake a kai ta can. Idan aka kai ta can, daman daga ka ga baka ga dabba ka ba, can za ka je ka bincika. In ka same ta a can, kuɗi ne za a dora maka. Duk da cewa su da aka yi wannan gida ba dabba ba wadda ta bace ce kadai ake kamawa, duk dabbar da ne ita baya rike ta, yake sakinta tana yawo a cikin gari tana ma mutane banna, za a kama ta a kai ta can. Wannan kuɗi da za a dora masa hukuma ce tara ce ake masa, don gobe in an dora masa wannan kuɗi, kenan zai yi kokarin tsare dabbar shi. Amma yanzu yana je a yi gidan, ya tashi daga aiki. An gane ku? In ku ka san wannan dabba ba za ka iya rike ta ba, to a kai tsaye da zaran ka tsinta, sai ka yi kokarin sanin sifar wannan dabba, sannan sai ka je ka kai ta kasuwa ka saida. In ka saida, wannan kudade za ka dawo ka ajiye, ka ci gaba da ajiya, sai ka ringa ba da cigiyar dabbar, ka ringa sanar da dabbar lokaci kaza na tsinci dabba, na tsinci akuya misali. Kina wanda ya san tashi ce ya zo ya yi bayani, akuya ce kala kaza mai kaza mai kaza, tana da farin kafa ko tana da bakin baki da sauransu, kina mutum ya zo ya yi bayani. In ya yi bayani gamsashe, sai ka ɗauko kuɗin ka bashi. An gane ku? Domin ba za ka iya rike ta ba, in ba za ka iya rikewa ba, dole ne ka saida ta. To haka za ka kiyasta duk wata dukiya da za ka tsinta, in mai ajiyuwa ce sai ka je ka aji, in wadda ba ta ajiyuwa ce, to anan sai ka je ka sayar da wannan abinda ka tsinta, sai ka ci gaba da ajiyar kuɗin, kuma ka ci gaba da ba da cigiya. Kenan duk abinda aka tabbata baya iya ajiyuwa zuwa wani lokaci, kenan sai a je a saida shi, sai a ci gaba da ajiye kuɗin, sannan kuma a ci gaba da sanarwa. To wannan shine kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wato kasancewar kenan tsuntuwa dai kamar kusan kala uku ce, duk da cewa malamai sun aro wancan hadisin suka maida ta ta zaman to kala hudu. To dan haka kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa wato sanar da abinda mutum ya tsinta tsawon shekara, wannan wajibi ne, dole ne, wajibi ne, abu ne wanda Allah ya dora mana akan harshen manzansa, duk wanda ya yi tsuntuwa wajibi ne ya ajiye wannan tsuntuwa, ya ci gaba da sanarwa tsawon shekara. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana bayan cikar shekara kenan mutum yakan iya amfani da wannan dukiya da ya tsinta, in ma ya kashe kuɗaɗen a iya amfanin kansa, ko ya yi kyauta ko ya yi sadaka. Amma kada ya fahimci cewa ba ya mallake ta dindindin, in mai ita ya fito ba za a biya shi ba. Ko bayan shekara ɗari mutum ya zo, in dai ya yi bayani mai gamsarwa, dole ne ka ba shi dukiyar shi. An gane ku? Da manzon Allah ne yake cewa cayi ta zamanto ajiya ce a wajenka. Kaga kayan ajiya ko ba naka bane ba, ci gaba za ka yi da ajiya, in ma rayuwa ta zo karshe sai kama ƴaƴanka wasiyya lokaci kaza na tsinci kaza mai kaman kaza mai kama kaza da abu kaza kenan ko bayan shekara nawa in masu shi suka fito suka yi bayani kenan dole ne ƴaƴanka su za su biya wannan haƙƙi sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana in dai mutum ya zo yayi bayani bayani mai gamsarwa aka tabbata tashi ce to baya halatta a rike dole ne za a dauka yin shi a bashi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mai kayan ya zo kai kokari ka bashi kayan shi sannan kuma wannan yana nuna cewa ashe duk wani abu wanda yake batacce baya gusar da mulkin mai shi dan abu ya bace baya nuna cewa ya fita daga cikin mallakarka komawa komawa ya zanta wannan abun ka ne ya zanta mulkin ka ne ko bayan shekara 100 idan aka samu wannan naka ne dole a karkashin mulkin ka yi dole a baka kayan ka kula haka dangane da yin amfani da ita kamar yadda muka yi bayani su malaman Hanafiya suna ganin cewa in shekara ta cika bayya halatta ka kashe wannan sai dai ka dauka ka ba talakawa suka ce bayyana cewa kai da kai wannan tsuntuwa an gane ko ka kashe wannan kudade sai dai ka nemi talakawa ka ba su tare da cewa jumhurin malamai da malaman hadisi suka ce in dai shekara ta cika to wannan ta zaman to kamar dukiyar ka sawa'an kai mawadaci ne ko talakka ne an gane ko kamar yanda kuma waɗanda suke kan haka akwai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Umar da Abdullahi dan Mas'ud da Aisha da Ibn Umar tare da cewa hadisin da malin yazo da shi mai manzon Allah ya faɗa cewa ya fastan fikha wato ka kashe kudaden kenan in dai shekara ta cika amma ka san da cewa ajiya ce a wajenka a wani lafazi manzon Allah ya ce wastamti biha ka ji dadi da wannan dukiya da ka tsinta in dai an samu shekara ta cika to dan haka anan ita dai tsuntuwa amana ce malamai wasu sun tafi akan cewa kwata-kwata in ka ga dukiya a ayyade bayya halatta ka dauka akwai waɗanda suka tafi akan ya halatta ka dauka to amma malamai sai suka kasa suka raba suka ce duk mutumin da ya ga dukiya a zuje in ya tabbata zai iya rike wannan amana zai kiyaye wannan dukiya zai ci gaba da sanarwa har a samu mai ita to wannan wajibi ne ya dauka bayya halatta ya barta wanda kwa ya tabbata in ya samu ba zai iya kiyaye wannan amana to kada ya jefa kansa cikin fitina bai halatta bai dauka an gane ko me zai yi sai ya tsaya a wurin in ana tsammanin dukiyar za ta tuzarta in wani ya zo wucewa shi ka nuna masa shi ya dauka wanda ya san kenan zai iya kiyayewa dan haka ita ma waccan tsuntuwa ta harami ita ma yau ci gaban da aka samu akwai wato al'amanat a nan cikin harami wanda yake na Makka da na Madina wanda duk wanda ya tsinci wani abu yakan kai can sai ya bada na tsinci abu kaza sai su amsa su aji to wannan an kai matsayin alhaji da zaren ya zurda abu can yake zuwa idan ya tafi ya bada sanarwa ya bada cidiya ko an samu an samu a wannan lokaci a bashi idan ba a samu ba za a samu adireshin shi wanda yake cikakke kenan da zaran an kawo wannan kaya da aka tsinta kenan za a tuntube shi mafi yawan jama'a anan suke waɗanda suke masu gaskiya amma akwai wanda su ba tsuntuwa ta harami ba tsuntuwa ba haka ko ta a harami ko a cikin Ka'aba suka ga tsuntuwa za su dauke ta wannan ba ma tsuntuwa ba ana da wafi suna ma mutane yankan aljihu ana da wafi wasu suna yankan aljihu ko anan me ne zaka ga ana fito da burayi alhazai sun fita ko sun tahi me ko sun tahi ina ne zaka ga wasu in sun zo kawai banda sace-sace ba abin da suke yi dan haka dai al'amari ne wanda amana ce in dai ka san ba zaka iya kiyayewa ba to bayya halatta ka dauka amma in ka tabbata zaka iya kiyayewa to wajibi ne ka dauka ka ci gaba da sanarwa kuma wannan al'amari in shekara ta cika sannan kuma ka yi iya abin da yanda shari'a ta ce amma kuma ka tabbatar da cewa ajiya ce a koyaushe mai ita ya fito to dole ne ka bashi kayan shi dan haka kenan mu ma a yau muna da ci gaba game da kayan tsuntuwa kenan akwai hanyar sanarwa gidan radio da wannan wanda in mai kayan ya zo shi yake biyan kuɗin sanarwa su za su amsa su yi sanarwa zuwa wani lokaci ko kuma kai ka ajiye kayan kenan sai ka ba da sanarwa in shi wanda ya zubda dukiyar wajen su zai je, in ya je wajen su kenan su za su hada shi da wanda ya zunta. Don haka anan ya kamata ya zamanto duk wanda ya zunci dukiya ya bi wannan hanya ya sanar da ita. Wannan shine iya abin da yake kan mumini idan ya zunci dukiya ya tabbatar da cewa amana ce, kuma Allah zai tambaye shi a gobe kiyama. Na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.